darasin da ya gabata mun tsaya ne ƙarshen aya ta 53 cikin wannan sura mai albarka, suratul A'raf. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 54. Kafin haka akwai tambayoyi. Mai tambayar farko yana cewa daga Malam Mahmud Hudu Husaini, yace menene hukuncin sakkwata wanda suka ɗauki azumi a ranar Litinin? Wallahi ni ban san waɗansu sakkwata da suka ɗauki azumi a ranar Litinin. Daga gidan Garada Layin Bohol. Okay. Wanda dai suka ɗauki azumi ranar Litinin, idan yana nufin a wannan shekara ta 1426, sun sabawa jumhurin musulmai. Abinda ake nufi da jumhurin musulmi, ma'ana mafiya yawan musulmi, domin al'ummar musulmi na duniyar musulunci sun ɗauki azumi ne ranar Talata. Don haka duk wanda ya ɗauki azumi ranar Litinin ya saba al'ummar musulmi, don haka kuma baya da azumi kenan. Don abinda ya shafi azumi, ɗaukan shi ko ajiye shi, da abinda ya shafi karamar sallah ko babbar sallah, dukkan su waɗannan, kamar yadda na sha faɗa a wuraren karatu, ibadat ne jama'iyya. Abinda ake nufi da ibadat jama'i, wani mutum shi kadai ko waɗansu tsirarin mutane su ƴan kadan ba sa kadaita da ɗaukan azumi ko ajiye shi, ba sa kadaita da yin sallah karama ko babba su kadai. Dole al'ummar musulmi ne gaba ɗayansu ko mafiya yawan su, in sun yi azumi ko sun ajiye suka ce sallah ko suka ce yau layya ko gobe layya, sannan ake kidaya wannan din a matsayin azumin ko karamar sallar ko babbar sallar. Amma wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane cikin cokali su kadai su kadaita da yin sallah ko azumi ko layya, to ba a kidaya azumin su a matsayin azumi ko sallar su a matsayin sallah ko layyar su a matsayin layya. As-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufturun nas wan nahru yawma yanharun nas, hadisin Aisha, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan. Manzo Allah ya ce azumi ranan da mutane suke azumi, sallah ita ce ranan da mutane suke yin sallah, layya ita ce ranan da mutane suke yin layya. Malamai suka ce lafazin annas yana nufin ghalibun nas, aktharun nas, mafiya yawan mutane, ranan da kaso mafi tsoka suka ɗauka a matsayin ranar layya, ranar azumi. To wannan ita ce ranar layya a wajen Allah, ranar azumi a wajen Allah, ba ranar da wani mutum shi kadai ko waɗansu mutane su kadai a ƙauyensu ko a unguwarsu malamin su yi musu fatawa haka kawai suka saba jumhurin musulmai, mafiya yawan musulmai. Wannan son zuciya ne, ba daidai ba ne. Wannan ya ce daga asalin jikar siminti din, me hukuncin haka cikin addinin musulunci? Ina jin lokacin da muke karshe-karshen suratul an'am mun yi magana akan wannan, yayin da muke fassara wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdi llahi awfu dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun. Yayin da muka fassara wannan aya, mun yi bayani akan cewa hakan ha'inci ne, kuma hakan bai halatta ba, kuma ya kamata 'yan kasuwa su daina yin irin wannan. Duk wanda suke irin wannan da kayan abinci ko kayan siminti, to su tabbatar cewa suna cutar al'umma ne, su ɗin azalumai ne. Kuma ya zama wajibi ga gwamnatocinmu a mataki na ƙananan hukumomi da na jiha a ɗauki mataki ga ɓata garin 'yan kasuwa masu ɓata kasuwanci, don waɗannan su suke jawo musibo a cikin ƙasashenmu. Ya kamata a ɗauki mataki a kansu, a ɗauki kwakwalar doka da za ta hana ka, domin suna cutar talakawa, suna yi wa tattalin arzikin ƙasa barazana, suna zaizaye tattalin arzikin ƙasa, kuma su kansu suna sanya rashin albarka a cikin dukiyarsu, domin albarkar dukiya shi ne ka same ta ta hanyar halal, yawanta ba shi ke kawo albarka ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa abin da yake ɗan kaɗan mai albarka ya fi mai yawa wanda yake babu albarka a cikinsa, au kama kala alaihi salatu wassalam. Don haka ya kamata a yi hattara akan wannan. Wannan kuma tana magana akan cewa ita da mahaifiyarta su biyu duk suna zuwa makarantar Islamiyya, kuma ajinsu ɗaya, kuma ana yi musu wa'azi. To amma abin mamaki, ita da kanta ta sha ganin mahaifiyarta tana sanya magani na sihiri a cikin abinci ta zubawa babansu ta bashi ya ci, to yanzu yaya za ta yi da wannan mahaifiyar tata? Yadda za ki yi da ita shine sai ki faɗakar da ita, ki nuna mata cewa abinda take yi haramun ne, abinda take yi bai dace ba. Ki iyakacin kokarinki tsakanin ke da ita ki faɗa mata, idan ta ki ji sai ki faɗa mahaifinki. A nan gurin baki ci amanarta ba, ki ce to baba fa abincin da kake ci ya kamata ka daina ci, don ana zuba maka wani abu a ciki na gani. Kuma ya kamata ma kafin ki mata wa'azin ki ɗauki wani kullun maganin ki ajiye a wani wuri ki ɓoye, don idan kin faɗa ta ki ji to sai ki nuna ki fito da shi a matsayin shaida. Amma idan ta ji ta daina, kin ga shikenan sai ki binne ki ɓoye shi a wani waje, shikenan ba sai kin nuna ba. Amma wannan bai dace ba. Wannan yana tambayar ayoyi guda uku, wannan yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun cikin suratul hajji. Wai meye yake kawo wannan abubuwan haka ne? Ina jin cikin irin mic din masu recording din nan ne, kowa ya kamata ku bincika dai daga gobe, idan irin na yan kasuwa din nan ne mu bashi hakuri ya cire. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, yadda fa rubuta nake karantawa. Fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'uddun. Ina jin na sha yin bayani akan waɗannan ayoyin lokacin da muke tafsirin suratul hajj na yi, lokacin da muke tafsirin sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi', shi ma nayi bayanin cewa babu cin karo da juna tsakanin waɗannan ayoyi guda uku. Abdullahi dan Abbas yayi bayani akan su. Ayar da ke cikin suratul hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, wannan tana magana ne dangane da kowane yini daya daga cikin yini shida da Ubangiji ya halicci sama da ƙasa a cikin su. Allah ya halicci sama da ƙasa a cikin yini shida. Khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. To waɗannan yini guda shida, kowane ɗaya daga cikin su lissafin girmansa inda za a kidaya a lissafin ku daidai da shekara 1000 ne. Wa inna yawman 'inda rabbika, kaga indiya din ta tantance indiya 'inda rabbika. Wa inna yawman 'inda rabbika, yini ɗaya a wurin Ubangijinka ka alfi sanatin mimma ta'uddun, kamar shekara 1000 ne a lissafin ku ko kidayar ku ko mutane. Amma wanda ke cikin suratu sajada kuwa, yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'uddun, wannan ana maganar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa, tazarar da mala'iku ke ci tsakanin sama da ƙasa, tunda kullum mala'iku na zuwa su koma su zo su isar da sakon Ubangiji, su koma su bada bayanin me suka yi. Wannan tazarar da suke ci zuwa da komawa a kayan sufuri mafi nisa, mafi hanzari daga cikin kayan sufurin da muke amfani da su inda za mu yi tafiya da shi, to wannan yini ɗaya ɗin to kamar shekara 1000 ne, to kamar tafiyar shekara 1000 ne. Tazarar da mala'ika ke ci a yini guda, mu idan za mu yi amfani da kayan sufurin da ya fi kowanne hanzari cikin kayan sufurin da muke amfani da shi, to tafiyar wato shekara 1000 ne. Don ya ce yudabbiru al-amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi mata fi yawmin kana miqdaruhu 1000 sanatin mimma ta'uddun. Amma wancan kuwa fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, wannan dangane da yinin ranar tashin kiyama kenan. Sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allah dhil ma'arij ta'rujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana fasbir sabran jamila. Yinin ranar tashin kiyama girmansa da fadinsa kamar shekara 50,000 ne a lissafin mu na duniya, yinin tsawon shi. Wannan da haka malamai suka hada waɗannan ayoyi, kaga ba su ci karo da juna ba. Wannan mai tambaya tana cewa wai me yasa mata mazajen Hausa ba su da kishi? Haka ta ce, dogon wasiƙa ta yi har kusan shafi ɗaya da rabi. Abinda ta faɗa ta ce ita iya nazarin da ta yi ta lura namijin Bahaushe baya da kishi. Hujjarta a nan gurin shi ne ta tattauna da sauran 'yan uwanta mata, sai ta ga cewa irin matsalar da take gani haka sauran 'yan uwanta mata suke faɗa mata. Bahaushe ne mutumin da zai ƙyale matarsa ƙanin shi ya shiga, abokinsa ya shiga, ƙanin abokinsa ya shiga, abokanan ƙannansa duk su shiga wajen matarsa, kuma baya damuwa. kuma koda mutum koda ita matar ta nuna bata sha'awa shi baya damuwa. Tace abin takeici da bakin ciki, shi mijina na kawo masa tafsirin suratul nur wajen kullu wa kullu mu'minati yaghdhudna min absarihinna, na sa yaji bai yi amfani ba. Na kawo masa tafsirin suratul ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin, yaji bai yi amfani ba. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, yaji bai yi amfani ba. Tace abin da yake da bakin ciki shine yawanci yaran da suke shigowa ko cikin kannan mijinka ko cikin abokanan kannan miji ko cikin abokanan miji din, wallahi zaka ga wani yaron yafi mijinka kuruciya, yafi shi iya ado, yafi shi kwalliya. Amma fa ina fada da tsarkin zuciya, kaji tana fada da tsarkin zuciya. Tace haka dai suke. Tace abin tambayar anan gurin guda uku ne. Tambayar anan ita ce shin imani ne, shin rashin imani ne yasa bahaushe baya kishin matarsa? Daya. Ko rashin fahimtar addini ne yasa bahaushe baya kishin matarsa? Biyu. Shin me yasa mafiya yawa daga mazajen Hausawa wato ba su damu ba da tsare mutuncin iyalansu? A hakikanin gaskiya tambaya biyan farko rashin imani ne, akwai raunin imani shi yasa ba sa kishin matansu. Rashin fahimtar addini ne kwarai da gaske, wannan shine tushen farko, domin dukkan mutumin da ya fahimci addini dole zai tsare matarsa. Rashin fahimtar addini ne, rashin karatun addini ne. In kana neman dalili na uku bayan raunin imani, bayan raunin ilimin addini, sai kuma fifita al'ada akan addini. Baiwa al'ada muhimmanci, domin al'adance an saba kanin miji ya shiga gidan matar uwansa yayi wasa da ita, har ma akwai wasan kanin miji, sai ya tako kowa duk babu komai, ya zauna yayi hira, yayi mata tsawa ta dafa masa abinci, tayi wanka a gabansa tana shafa mai, ta canja kaya, duk ba zai tashi ba, kuma gashi baligi ya zura mata ido, ko kimtawa baya yi. Duk kuma al'adance koda mijin ya zo baya jin haushi, wannan kaga al'ada ce, maguzanci ne, baya da alaka da addinin musulunci. Ga ka'ida ta addinin musulunci, ba wanda zai shiga wajen matarka sai kai ko muharraminta, muharraminta wanta ko kaninta, uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya. Amma kai wanka ko kaninka ba muharraminta bane, don haka haramun ne ya shiga wajenta sai bayan ta sanya hijabi, ta sanya kaya, ta suturce kanta. Haramun ne ya shiga wajenta a cikin wani hali da ba wannan ba. Haramun ne zai zauna su yi hira, haramun ne zai zauna su ci abinci tare da ita, wannan bai halatta ba ta kowace irin fuska. Wannan al'ada ce, ba addini bane ba, don haka ya kamata mutane su kiyaye wannan. Manzon Allah ya razana ya ce da youth ba zai shiga aljanna ba. Idan an ce da youth shine mutumin da baya da kishi, allazi yuqirru alfahishata fi ahlihi, mutumin da yake tabbatar da alfasha ga ahalinsa, mutumin da baya kishin matarsa, baya kishin kanwarsa, baya kishin kissa, baya kishin yassa, dukkan wata muharramarsa ko matarsa baya kishinta. Bai damu ba ya ga wani ya kama kogon yassa sun wuce, ko wani ya killata da yassa ko yassa ko kanwarsa, duk bai damu ba. Wannan adda youth kenan, ba wai sai mace kadai ba, dukkan wata wadda kake da iko da ita baka damu ba wani ya killata da ita a wurin da wani tsautsayi na iya faruwa, kuma ba tare da kai ka ji wani kaikai ba. Manzon Allah ce ba za ka shiga aljanna ba. Dan haka ya kamata ai hattara kanin miji, in dole ne sai ya ci abinci a gidanka, a dafa abinci a sa a cikin kwano, a turo yaro ya kawo masa soro ya dauka. Wannan shine gaskiyar labari, wai ce sai ya shiga ciki a miko masa soro ya dauka. In ko ba yaron da zai turo, abinda aya tace wai za su altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab, in za ku tambayi wani abu ku tambaya ta bayan katanga, ku tambaya ta bayan kyaure, min wara'i hijab. Yazo ce assalamu alaikum, tace wa alaikum assalam. An gama abinci tace eh, to a miko mun, tace to tsaya nan. Ya tsaya ta miƙo kwanan ya ɗauka, amma ba ya shiga ciki ba. Wa ya ce shiga ciki? Wa ba shi izini, wa ba shi lasisi. Wannan a addinan cike na in mana zama na addini, sai dai da kayi haka za a ce kun bata da dangi, za a ce ka fifita matarka a kan ‘yan uwanka. Duk wannan magana da tashin tashina za ta taso, za a yi ta gutsurutso ma a je can a je can a ce, amma kai ba ruwanka addini kake yi, addini kake yi. Ba za ka tsaya ba wai don gudun kar a ce ka fifita matarka akan ‘yan uwanka, wai shikenan ka saba dokar Ubangiji. Kirawo ‘yan uwanka ka zauna da su kai musu bayani, zama miki na addini ba zama na al'ada ba. Ita mata ta ce tana da wani hurumi nata, ko yan uwana ne kuna da wani hurumi na ku, ita ba za ta ce ta hurumin yan uwana ba, kuma ba za ku ce ta hurumin matata ba. Duk abin da yake lalata aure ko kuma yake lalata zumunci a kasar Hausa gaba ɗaya shine ko dai ita mace ta shiga haƙƙin yan uwa ko yan uwa su shiga haƙƙin mace. Wai suna ganin tunda su naka ne, saboda haka su ne a ala, sai su manta da cewa ita ma tana da haƙƙi. A yau ko uwa da ta haife ka, ai ta san cewa matarka tana maka amfanin da duniya ba mai maka sai ita kadai, to sai uwa mahaifiyarka ta kiyayewa matarka wannan mutuncin, ta kiyaye mata wannan hurumin, kar ta shiga hurumin matarka. To ita kuma mata ya kamata ta san cewa uwa ce ta wanke ka, ka zama mutum kafin ma kowa ya san ka, ka zama mutum, ita ce ta san ka a matsayin mutum, kana dan kankanin ka, da haka ita ma kuma sai ta kiyaye wannan haƙƙin, kowa ya tsaya daidai iyaka sa. Kada uwar miji ta zo ta shiga gidan danta ta hana shi sakewa shi da matarsa, da ya taho da bakar leda tana bincike me yaso wa matarsa, kila yaso banango za su ci a boye, yaso tsira ina ruwanki, ke ma mijin daki ba kun ci tsire ba a boye lokacin nan, dan me kuma shi ba zai ci ba tana shi yanzu, ke kin ci naki lokacin kina cikin budurcin ki, kina cikin yarintarki, shi ma ki kyale shi ci tsire da matarsa mana, sai me ke yanzu hakorinki ba zai ci balango ba, kyale shi ya ci balango da matarsa mana, dan me zaki shiga in ya ci tsire da matarsa, ke ma ba sai ya so miki goro ba. Me ne jin haushi a ciki, kuma yanzu ke ba farin cikin danki bane ba, wallahi abun farin cikin ki ne ya so tsire zai shiga cikin daki da shi da matarsa, yana ci suna ci suna raha suna tafawa suna dariya, in bai wannan ba zai je cikar da karuwa a waje. Ashe ke wannan matar yar arziki ce ta tsare danki a gida bai tafi yawo wajen karuwa ba, ashe wannan matar shi mata albarka zaki, har ta tsare danki zai ci balango a gida, zai ci tsire a gida, zai ci farfesu a gida, zai ci waye a gida, sai ki farin ciki ga wata ta tsare danki a daidai lokacin da ƴaƴan waɗansu suna watan gareriya akan titi, sai ki gode ma Allah akan wannan. Amma sai wata uwar ta shiga ta yi fici fici, sai ta hana dan sakat, ta hana matar sakat, wa ya saki? To a nan gurin ya kamata kowa ya tsaya ya san matsayinsa, uwa ta san matsayinta, shi miji kuma ya yi wannan siyasar ta gudanarwa. Kada uwa ta matsa ya cuto yarsa yar wani da ya auro, shi ma ta rana za a auri yarsa, ba zai kuma so a cuce ta ba. Sannan kuma kar matarsa ta sa ya cuci mahaifiyarsa, mahaifiya ya zauna da ita a yi hira da ita na uwa da jin kai, me take so, me take bukata, bukatun da ya kamata a yi mata na daidai nata, daidai shekarunta, daidai abin da ya dace a yi mata, mata kuma a yi mata nata, daidai nata, daidai shekarunta, daidai kuruciyarta, daidai amfanin da take wa shi miji, kowanne nashi. Amma zalunci ne uwa ta ce ba za a yi wa mata ba, ko mata ta ce ba za a yi wa uwa ba, wannan shine zalunci. A nan gurin da ya kamata wato ainihin mu gudanar da gidajenmu bisa ga tsari na addini, ba bisa ga tsari na al'ada ba. Al'adan nan na wasan kanin miji da kowa ya shiga gidanka da matarka ta killata da wadani, wani lokaci ta killata da lebura, wani lokaci ta killata da direba, direba tuka ta daga shi sai ita kadai, daga nan zuwa Abuja, daga nan zuwa Kano, daga Kano zuwa Sokoto, daga Sokoto zuwa Kano, daga Kano zuwa Kaduna, daga Kaduna zuwa Abuja. Wannan ba bai halatta ba cikin addinin musulunci, bai halatta ba, dan dai direban nan ba muharrami bane ba, ba kanan Jibrilu bane, ba kanan Mika'ilu bane ba, zai yi sha'awata, za ta yi sha'awarsa dan girman Allah. Idan direba ya tuka mace tun daga Kano zuwa Abuja awa hudu, ta sha koko da safe a gida kafin ta fita, ko ta ci abinci, dole za ta ji bukatar shiga ban daki ba wali ko wani abu, sai ta ce wa direba me, ta ce masa me, ku faɗa inji in mijinta ne, komai za ta faɗa, komai ta ga dama za ta faɗa, amma ta ce wa direba ina jin me, ai abin kunya ne ta faɗi wannan, rashin mutunci ne, kaskanci ne, matarka ta faɗawa direba wannan, ko irka baliga ta faɗawa direba wannan, in kana da kunya, in kana da kishi, wannan bai dace ba, wannan communication din ya gudana tsakanin matarka da direba bai kamata ba. Wannan sai da kai, ko da ɗanta da ta haifa, ko da wani wanta ko ƙaninta, wannan a sake za ta iya faɗin komai, ko cikinta ya ɓaci za ta ce gudawa nake ji, ƙaninta ne, wanta ne, ɗanta ne, mijinta ne, ba komai ba ne ba. Amma dan Allah ya za ta faɗa direba wannan bayanin, haka kawai direba bayan ya je ya ajiye ta, ya je ya zauna ya ce matar oga da muka taho, wallahi tallahi yayi ta terere, yayi ta bada bayani, ayi ta hira ana buga kafa, kai wannan mutuncin ka ne, a ce matar Alhaji da aka taho, matar oga da aka taho, matar waye da aka taho, yayi ta bada bayani, sai ya kamata ka ji kishi. da sanya hotar mata a falo. Gaskiya wannan shi ma duk bai dace ba, mutum ya kawo matar hotar matarsa a falo ke hoton da yayi kyau, kuma gashi ta sa kaya da tace ado ta sa ayi sa a falo, duk wannan bai dace ba. Kana zallata matar ka ne, ko musamman a yanzu zamani na fitina, wani ya kokarin ya san lambar wayarta ya rinka buga mata waya, wannan duk fitina ce. Haka mata a kiyaye wannan baiwar Allah. Dai mun karanta wasikar ta, kuma ta rubuto wasikar ne ta Kanas ta Kano, tun daga Kano, sunanta Amatullahi daga Kano. Mun karanta wasikar ki. Waɗannan wasiƙu na ƙarshe ba tambayoyi bane ba, bayanai ne. Bayani na farko, wannan yana cewa su ɗalibai ne da aka ɗauke su domin a tura su ƙasar waje su je su yi karatu na koyon tukin jirgin sama. Bai faɗi ƙasar ba. Tun shekarar 2003 aka tabbatar da tura su wata ƙasa a waje, kuma aka yi ta fafutukar neman biza, sun samu biza ɗin, amma kuɗin su har yanzu ba a saki kuɗin su na su tafi ba zuwa waccan ƙasar. Don haka ya rubuto wannan takarda zuwa ga gwamnatin jihar Borno, ya nemi kuma a karanta gwamnatin jihar Borno ta ji. Ina jin gwamnati ta ji insha Allah. Wannan kuma daga Foundation for the Generation of Peace. Foundation for the Generation of Peace suka ce suna faɗakarwa ne game da dayawa daga cikin al'ummar musulmi da suka kai photocopy wuraren waɗanda ba musulmi ba, wanda galibi su kuma idan an kai musu photocopy ba su lura da takardu wanda yake akwai ayoyin Al-Qur'ani ko da hadisi a ciki. In an samu dameji, jefar da su suke ko a tattaka su, wanda ya kamata a ce wato ainihin waɗannan sana'o'i kansu musulmi sun shiga cikin su, sun yi kaka gida. Sannan idan musulmi zai kai takardarsa wanda za a yi masa photocopying, ya nemi dan uwansa musulmi da ke yi don kare alfarmar takardar da ke ɗauke da ayata Al-Qur'ani ko hadisin manzon Allah. Wannan faɗakarwa ce mai muhimmanci. Wannan dan uwa kuma yana magana ne akan cewa yana zuwa karatu nan masallacin, amma jiya ko shekaran jiya an sace masa mashin ɗinsa A100 jancin kamar yadda ya rubuto. Da haka abinda yake bukata ga 'yan uwa su taya shi da addu'a Ubangiji Ta'ala mayar masa da abinda ya fi alkhairi, domin da wannan mashin ɗin nasa yake yin amfani wajen zirga-zirgar kai 'ya'yansa makaranta. Yana da 'ya'ya 6 wajen zirga-zirgar kai su makaranta nesa, wanda in ba da mashin ɗin ba zai iya kai su ba. Da haka yake roƙon 'yan uwa da su taya shi da addu'a cikin wannan azumi, Ubangiji Ta'ala ya ba shi ikon sayan wani mashin ɗin da zai maye gurbin wancan da shi.
Amin.
Akwai wanda kuma ya yi tambayar, waɗanda suka yi tambayoyi da dama, me yasa ba wanda yake halarta wurin karatu sai yara? Haka wani ya ce, wanda ya rubuto wannan takarda shi kuma daga Kaduna ya rubuto ta, ya ce shi ya ga idan an nuno talabijin ɗin, wanda yake idan an nuno hoto waɗanda yake gani duk matasa ne, duk yawanci kawunan ku ba hula. Haka ya ce. Ina jin abinda yake faruwa shi ne kyamara takan ɗauki wanda suke cikin masallaci ne, kuma mahalarta wannan karatu na cikin masallacin nan ina jin ƙila ɗaya ne cikin hudu na adadin mahalarta wannan karatu. Kusan kashi 3 cikin hudu duk suna waje, kuma galibi wanda suke cikin matasa ne, tunda su suna tahowa sun karfe 2, karatun da za a fara karfe 4 na yamma, waɗansu tun kafin karfe 2 sun zo nan gurin. Dattijai kuma da manya da ma'aikatan gwamnati galibi sai an tashi daga office kafin su zo masallaci ya cika, galibi suna daga nan gurin. Ina ji akwai wata rumfa a nan da muka sa mata suna Senate ta dattijai, galibi suna daga nan, ko da yake akwai waɗansu daga nan gefen Senate ɗin da sauransu, sannan akwai waɗansu daga nan, akwai waɗansu daga waje. Wannan dai shine sirrin da yasa kafin dattijai ko magidanta su zo masallaci ya riga ya gama cika da matasa. To kuma wannan wata bishara ce yake nuna cewa za a dade ana yi. Kullum kaga taron matasa din sai ga za a dade ana yi. Duk wanda ya fara yanzu yana shekara 17, yana shekara 19, ya fara daga yanzu kaga za a dade ana yi kenan. Ko ba haka ba? To ku yi kabbara sai mu ci gaba. Allahu Akbar. Yawwa. To bismillah malam.
يتلوه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية
Ubangiji ya ce, Inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal ard. Inna rabbakum, lallai Ubangijinku, mahaliccinku, wanda ya samar da ku daga babu, Allahu shine Allah. Allazi khalaqa as-samawati wal ard, wanda ya halicci sammai da kassai, sama ɗaya guda bakwai, wata saman wata, ƙasan ma ɗaya wata ƙasan wata, su ma guda bakwai. Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يا هل تسمى يقدابكوي طباقا وتسمون وتا كسكما وتكسم وتا دومن ينون شي ميتككين إيكوني دومن ينون شي ميتككين قدراني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خلق السماوات والأرض في ستة أيام cikin kwanaki guda shida waɗansu malamai suka ce ayyam ana nufin awqat domin yutlqul yawm wa yurad bihi alwaqt akan ce alyawm ana nufin lokaci lokacin nan ko minti 10 ne lokacin nan ko awa 1 ne ko awa 2 ne akan ce yawm ana nufin lokaci a wani lokacin kuma akan ce yawm ana nufin min tulu'i ash-shamsi ila ghurubiha daga hudowar rana zuwa faduwarta a wani lokacin kuma akan ce yawm ana nufin min tulu'il fajr as-sadiq ila ghurubi ash-shams daga lokacin da al-fajr na gaske ya hudo zuwa lokacin faduwar kwallon rana wannan shine yawm ubangiji ta'ala ya halicci sama guda bakwai kasa guda bakwai fi sittati ayyamin ko kace cikin lokuta shida ko kace cikin kwanaki shida idan an ce kwanaki shida ana nufin a tsawon lokacin da bai wuce kwanaki shida ba yayi haka domin yin nunawa mutane hikimar bi sannu domin inda ya ga dama zai iya halittar su cikin kiftawar ido innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun idan ya so faruwar abu sai ya ce da abin kun malamai suka ce kafin kaula sanda rufa'a ya daure nu ara abin ya faru fayakunu kawai sai kaga abin ya faru amma yayi bi har cikin kwanaki shida domin ya nuna wa mutane hikimar bi sannu sannu sun mastawa alal arshi sannan sai daidaita akan al arshi daidaituwa irin wadda ta dace da shi subhanahu wa ta'ala yughshi al-laylan nahara yana lullubar da dare akan yini abin nufi yakan kawo dare dan ya sitirce yini da shi shine yughshi al-laylan nahara a wata qira'a yughshi al-laylan nahara yatlubuhu hasithan anan gurin dole akwai alfa'il akwai almaf'ul wanne ne yatlub wanne ne kuma almatlub dole akwai at-talib akwai almatlub wa ake nema dan haka yatlubuhu wato shi dare yana neman annahara yini hasithan da gaggawa dare yana neman yini yayi ma zai bashi waje da gaggawa shike sa kafin rana ta kammala bacewa duhun dare ya fara zuwa saboda yana neman ya halifance shi cikin gaggawa washamsa wal qamara wannan washamsa da kuma wal qamara da wan nujuma dukkanin waɗannan an yi atafin su ne akan as-samawati da kuma al-arda kamar yadda khalaqa as-samawati kamar yadda yake khalaqa al-arda to kuma haka khalaqa ash-shamsa wa khalaqa al-qamara wa khalaqan nujuma ya halicci sama ya halicci kasa to haka ya halicci kwallon rana ya halicci wata ya halicci annujum taurari wannan ita ce qira'atul jumhur a wata qira'ar daban qira'ar Abdullah ibn Amir ash-Shami wash-shamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri sai zanto ash-shamsu anan gurin mubtada ne wal qamaru ma'tufan alayhi wan nujumu ma'tufun alayhi musakharatun sai zanto khabar din sa kenan musakharatun bi amrihi wato kenan da rana da wata da taulari musakharatun ababan holewa ne bi amrihi da umarnin sa subhanahu wa ta'ala sakhara ash-shamsa wal qamara da'ibain sakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain wa sakhara lakum al-layla wan nahar ubangiji ya hore rana ya hore muku wata su zando masu dimantar aiki ba sa fashin hudowa ba sa fashin kunnowa kullum za su hudo subhanahu wa ta'ala ala ku saurara ku ji lahul khalqu wal amru lahul khalqu halitta gaba ɗaya ta sace shi kadai ya halitta ba tare da wani ya taya shi ba ba tare da wani ya tallafa mishi ba ba tare da wani ya taimaka mishi ba wal amru lamarin gudanar da halittar kuma nashi ne shi kadai yake gudanar da halittar ba tare da taimakon kowa ko shawarar wani ba tabarakallahu rabbul alamin albarkatun Allah sun yawaita shine ma'anan tabaraka albarkatun sa sun yawaita ma'ana takasara khairuhu subhanahu wa ta'ala alkhairan sa sun yawaita rabbul alamin ubangijin halittu shi kadai yake ubangijin halittu ud'u rabbakum tadarruan wa khufya ud'u rabbakum ku roki ubangijin ku ya ku bayi tadarruan kuna masu kaskantar da kai gare shi domin at-tadarru daga ad-dara'a ne ad-dara'a shine az-zul wato kaskantar da kai wa khufya a wata qira'a wa khifya da yawa kha'un din kasra ko kace khufya ala wazni fu'ula ko kace khifya ala wazni fi'la dukkanin su ne daga al-khafa ne boye abu rashin fito da shi fili ud'u rabbakum ku roki ubangiji tadarruan kuna masu kaskantar da kai wa khufyan kuma a boye da karamin sauti da karamar murya innahu la yuhibbul mu'tadin ubangiji baya son masu ketare iyaka wato kenan addu'a ana buƙatan sassauta murya malamai suka ce saboda a cikin sassauta murya akwai nesanta kai da gariya dan a cikin bayyana murya akwai nuna riya sannan a cikin sassauta murya akwai imani da ɗaya daga cikin sunayen Allah shine al-qaribu ubangiji makusanci ne domin idan ka ce sai ka daga murya to ka dauka a nesa yake shi kuma yace a'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun makusanci ne shi tunda makusanci ne rada mata wadatar rada ta wadatar karamin sauti ya wadatar ba sai ka daga murya ba shi yasa yayi zakariya alaihi salam lokacin da yake raye shi yana mai sassauta murya wajen kiransa ba tare da ya daga murya ba dan wannan shike nuna ladabi tsakaninka da Allah zikru rahmati rabbika abdahu zakariya iznada rabbahu nida'an khafiya yake raye shi kira boyayye ba wanda ya ji daga shi mai kiran sai wanda aka kira Allah din wani bai ji ba nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا duk wannan aboyeyi ba a fili yayi ba amma Allah ya hikaito ya bamu labarin me yace ba dan Allah ya fada ba da ba musan me yace din ba tunda ya kira aboye ud'u rabbakum tadarruan wa khufya ku roki ubangijin ku ko ku kirayi ubangijin ku kuna masu kaskantar da kai a gare shi sannan kuma kuna masu sassauta murya wajen kiransa ubangiji ta'ala baya san masu ta'addanci ko masu daga murya malamai suka ce yana daga cikin ta'addanci a babin addu'a mutum ya daga murya lokacin da zai kira ubangiji wannan ta'addanci ne yana daga cikin ta'addanci a lokacin addu'a da ƙetare iyaka a lokacin addu'a ya zanto mutum ya roki abin da Allah yake banci annabawa da shi mutum ya ce ya Allah bani aljanna irin ta annabi Muhammad ya Allah bani aljanna irin ta annabi Musa irin ta annabi Dauda irin ta annabi Yusuf wane kai da aljannar annabawa kai dai a baka aljanna amma ba irin tasu ba in har kai haka to kai ta'addanci inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah ko baya san yan ta'adda a cikin addu'a ina fata an fahimta da haka sai ka roki daidai matsayinka Abdullahi ibn Mughaffal ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu dan sa yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka qasran fil janna ala janbiha al-ayman sai yace wa hadha min al-itida'i fi ad-du'a yace ya ubangiji ina roƙonka wani katon gida a aljanna daga gefen dama dama sai ce wannan ta'addanci kenan a addu'a, kai dai ka roki aljannar kawai, amma sai ka innahu la yuhibbul mutadin, ubangiji ta'ala baya son masu ta'adda. Ya ƴan uwa, wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi guda bakwai da ta tabbatar da cewa ubangiji ta'ala yayi istiwai akan al'arshi, ya daidaita akan al'arshi, daidaita da ta dace da shi, tunda yace sun mastawa alal arsh. Mun sha faɗa a duk lokacin da dangantaka ta kawo, in mun wuce akan irin ayoyin ire-iren su, cewa lafazin istawa a larabci yana ɗaukan ma'anoni, domin lafazin istawa ko dai yayi ta'addi da ila, a sami istawa ga ila ta biyo bayan sa, wannan lokaci sai ya zanto ma'anarsa shine kasada. An gane ko? Kasada. Sun mastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim. Istawa ila sama'i bi ma'ana kasada, sai ubangiji ya nufaci sama ya halicce su, ma'ana bayan ya kammala halittar kasa. An gane ko? Sai ya nufaci sama ya halicce sama, kaga alqasdu kenan ma'anan istawa. Sannan kuma istawa yakan zo shi kadai ba tare da ila ko ala ba, a irin wannan lokaci ma'anarsa sai ya zanto ya dullu alal kamal, yana nuna kamala. An gane ko? Walamma balaga shuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma. Wastawa atainahu, ba ce ba istawa ala ko astawa ila, atainahu hukman wa ilma, ma'ana istawa bi ma'ana kamula badanan wa aqlan, yayin da ya samu kamala ta hankali, ya samu kamala ta jiki, atainahu hukman wa ilma, sai muka bashi hukunci shine annabta, sai muka bashi ilimi shine wahayin da muka saukar akan sa. Kaga anan gurin istawa bi ma'ana kamula kenan. Amma idan istawa yazo bi ma'ana ala, to wannan yadullu alal ulwi wal irtifa, yana nuna daukakuwa akan abu, abu kaza ya daukaku akan kaza. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. كاغا نقول لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. كاغا أن استوى دي يتعدد من على litastawu ala zuhurihi, don ku daidaita akan gadan bayan dabbar da kuke kai. Kaga ya nuna kuna kai dabbar tana kasa, ko kuna kanta tana, kuna samanta tana kasan ku. Thumma tazkuruni imat rabbikum idza stawaytum alayhi wa taqulu subhana allazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Ibn al-Arabi, ɗaya daga cikin malaman lugha da ake hujja da zantukan su a cikin kowanne kamusin larabci, yace duk lokacin da istawa yayi ta'addi da ala, la yadullu illa ala al-uluwi wal irtifa, baya nuna wata ma'ana a larabci sai daukakuwar abu kaza akan kaza, daukakuwar kaza akan kaza. To wannan ko shine yazo a nan gurin, inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasisan wash-shamsu wal-qamara wan-nujumu musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalq wal-amr tabarakallahu rabbul alamin. Wurin farko kenan. Wuri na biyu cikin suratu Yunus, inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikumullahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Wuri na uku a cikin suratu Ra'd, الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. دغنا سولينا هدو cikin surah طه الرحمن على العرش استوى. دغنا سولينا بير cikin surah الفرقان الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش الرحمن فاسأل به خبيرا. دغنن سيولي نشدا سكن سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء. دغنن سيولي نكرشي نبقي cikin suratul hadid huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh ya'lamu ma yalju fil ardi wama yakhruju minha wama yanzilu minas samai wama ya'rudu fiha wa huwa ma'akum ayna ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ako ina yace thumma istawa 'alal arsh, ako ina ya maimaita wannan hasso bakwai, in so ɗaya kadai ya faɗa ya zama hujja, amma ya faɗa hasso bakwai dan ya karfafa ma'anar cewa ya daidaita akan al'arshi. Sannan idan mutambaye ya tambaye ka tsakanin sama da ƙasa ina aka fara halitta, sai ka ce me? Ƙasa. Sai aka halitta ƙasa, wa ya halitta ta? Ubangiji. Ma'ana lalle kenan da babu sama babu ƙasa a lokacin kuma akwai Allah. To sai ya halitta ƙasa kuma sai ya buƙaci wani wuri a cikin ta? Sai ya buƙaci sama sai kuma ya buƙaci wani wuri ko mahalli a cikin sama? Ashe ya buƙaci ya halitta sama da ƙasa ba yadda buƙatan sama da ƙasa? Ina fata an fahimta. Kenan itikadin ka cewa yana ko ina, ma'ana anan cikin sararin duniya, yana nan masallacin, yana masallacin ka, yana zawiyarsa, yana tsoransa, yana kofar gidansa da Allah, yana ko ina fa kenan. Waɗannan wurare mu ne muke da buƙatar su, mu muke da buƙatar masallacin nan, mu ne wannan masallacin ke mana rumfa. Ubangiji subhanahu wataala yana nan tun ba waɗannan wuraren. Ya halicci sama ƙasa ya faɗi me yasa a ciki, ya halicci sama ya faɗi me yasa a ciki, sannan kuma yana can saman sama inda ba ya da buƙatar komai amma komai yana da buƙatar sa. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين كسادين كنا دا أبندكي تكينتا قبات لا حالتا كسا قوانا بيو halittar abin da ke cikinta na duwatsu da fadamu da ƙoramu da ma'adanu da Allah ya zuma, baraka fiha, albarkatu da ke ciki, rijiyoyin man fetur ɗin da ke ciki, gwalagwalai da ke ciki, da duwatsu da suminti da siga da komai da ke ciki, baraka fiha, wa kaddara fiha aqwataha, wurare na albarkatun noma gaba ɗaya su ma cikin kwana biyu, fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin. In ka hada hudu kenan, da guda biyun farko na halitta, guda biyun na biyu kuma waɗanda ya shafi mai aka sa a ciki. Summa tawa ila sama'i wa hiya dukhanun, daga nan sai nufaci sama kuma. Wa hiya dukhanun, a lokacin sama ta yi kama da sinadarin da zaka kalla, inda zaka kalla sama ya yi kama da hayaki. Ba wai ana nufin saman hayaki ba ce, ta yi kama da hayaki ga mai kallon ido, ga mai kallo da idansa. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يكمل سما cikin kwana biyu, halittar ƙasa kwana biyu, albarkatun da ke cikin ƙasa kwana biyu, halittar sama kwana biyu, idan an hada nawa? Shida. Fi sittati ayyamin din kenan. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وأنا متن ذلك تقدير العزيز العليم. وأن قدر وراء العزيز كينكم العليم. العزيز دبا أبندك جالسة. العليم دبا يا من تكومي بايا جاهل تركومي. ذلك تقدير العزيز العليم. باين ياي وانا كاكي كينن ga ƙasa guda bakwai, ga sama wata saman wata. To a saman waɗannan sammai sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi kursiyu, wanda girman kursiyu kuma ya fi girman sammai. Waɗannan sammai su kuma girmansu ya fi girman ƙasa. Kuma saman yadda suke, ta farko ita ce ƙarama, ta biyu ta fi ta girma, ta uku ta fi ta biyu, ta bakwai ta fi dukkansu. To idan ka hada kursiyu shi kuma shi kadai halitta ne, shi kuma ya fi dukkan waɗannan sammai ɗin guda bakwai ɗin girma. Da nassin Alƙur'ani, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ardo. Kaga wasi'a kursiyuhu, kaga kursiyu ɗin ba shi ne fa'il ba, ya yalwaci as-samawati, ba mafa'ulan bihi bane ba a nan gurin, tunda ana masa mu'amala na jam'ul mu'annas salim, ba haka bane ba. wal arda, kaga shi ma'ana girman kursiyu kadai yafi girman saman bakwai da kasan bakwai gaba daya. To a saman kursiyu kuma sai wani tafkeken ruwa, wani teku, teku kato wake rike da shi Ubangiji Ta'ala. A saman tekun kuma sai al'arsh, wanda shi al'arshi kuma ya fi kursiyu girma, kar ku manta kursiyu ya fi sammai da kasai girma, shi kuma al'arshi kuma ya fi kursiyu girma. Da haka kursiyu al'arshi aka siffanta shi da siffa uku cikin Al-Qur'ani: al'arshi al'azim, al'arshi al-majid, al'arshi al-karim, duk cikin ayoyin Al-Qur'ani. Ko ka ce al'arshi al-majid, ko ka ce al'arshi al-azim, ko ka ce al'arshi al-karim. Ai, ka tuna inda ayoyin suke. Al'arshi al-karim cikin suratul mu'minun, kada ablahul mu'minun, ba na so in kawo tunda sauri muke. Al'arshi al-majid, wannan arhashi ai, was-sama'i zatul buruj, ko ba haka ba? Al'arshi al-azim cikin suratul naml, ko ba haka ba? Ko cikin izfin qalu anuminu laka wa tabaka al-arzalun, ko ba haka ba? To kaga a nan gurin waɗannan suke, saboda girman al'arshin aka bashi azama, aka bashi al-karam, aka bashi al-majid, saboda yafi dukan waɗannan. Allah ya ce wa kana arshuhu alal ma'i, shi al'arshin akan ruwa yake. To kuma sai ce shi Allah ya daidaita akan al'arshi. Kar ka manta daidaita wadda ta dace da shi, ba daidaita irin tawa akan kujera ba, domin daidaita ta akan kujera shi ya daidaita, ya daidaita. Ta yaya ya daidaita? Ba mu sani ba, shi biyo kansa sani. Wani ya ce mun yi masa mahalli, sai mu ce ina mahallin? Inda a ce daidaita irin tawana akan kujerarsa, irin tawana akan tabarmarsa, to mun yi masa mahalli kenan. Amma ba irin tawana akan tabarmarsa ba, ba irin tawana akan kujerarsa ba, daidaita da shi ya faɗa, amma mu ba mu santa ba. Wannan ita ce, wannan shi ne mazhabin Ahlus Sunna wal Jama'a. Saboda haka duk wanda ya hikaito wani abu ba wannan ba ga Ahlus Sunna wal Jama'a, to ya yi musu kage. Wannan kuma shi ne sahabbai suka tafi, shi tabi'ai suka tafi, shi tabi'ut tabi'in suka tafi, shi Imamu Malik Imamu Darul Hijra ya tafi akai, shi dukan almajiransu suka tafi akai, shi Imamu Abu Hanifa ya tafi akai. A nan gurin na sha karanto mana hadisi akai, na sha karanto mana ayoyi, yanzu magana ɗaya kawai zan ruwaito, ɗaya daga Abu Hanifa, ɗaya daga Imamu Malik, domin a immatul mazahib ne. Banda wannan ba zan ƙara kowace magana ba. An tambayi Imam Malik, Abdullahi ibn Nafi'i yace da mu, qala Malik ibn Anas, Malik ibn Anas yace Allahu fis sama, Ubangiji yana sama, wa ilmuhu fi kulli makan, amma ilmin sa yana ko ina, la yakalu minhu shay, babu inda ilmin sa bai kai ba. Kaga wannan asar ne daga Imam Malik ibn Anas. Akwai asar na Imam Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit, mai riwaya daga wajensa shine Abi Muti Al-Hakam ibn Abdullah Al-Balakhi, yace sa'altu Aba Hanifata amman yaqul la a'rifu rabbi fis samai aw fil ard, wani mutum yazo yace da Abu Hanifa, ni ban san ba a ina Allah yake, ko a sama ko a ƙasa, wallahi ban sani ba. Idan mutum ya faɗa wannan, me hukuncin sa? Fa qala, sai Abu Hanifa yace kada kafara, ya kafarta. Lianna Allah Ta'ala yaqulu, domin Allah yana cewa Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa, Allah ya daidaita akan al'arshi, yace wa arshuhu fawqa samawatihi, al'arshinsa ko yana saman sammansa. Faqultu, sai na ce innahu yaqulu, ai mutumin abin da yake cewa shine aqulu alal arshi stawa, na yadda ya daidaita akan al'arshi, walakin qala, sai dai yana cewa la yadri al arshu fis sama'i aw fil ardi, wai shi bai san ba ina al'arshi yake, ko a ƙasa yake ko a sama yake, bai sani ba. Qala innahu idza ankara annahu fis sama'i faqad kafara, yawa idan yayi inkarin cewa al'arshi a sama yake, to ya kafirta. Al'arshi a sama yake, idan yayi inkarin wai bai san inda al'arshi yake ba, to ya kafirta kenan. Ma'ana kun ji maganganun malamai, maganganun waɗanda suke abin nan. Wannan magana haka take, duk inda zaka duba ba fa wanda ya fara cewa wai Allah na ko ina da zatin sa, sai Jaham ibn Safwan, kamar yadda al-Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin littafin al-Jami' li ahkam al-Qur'an, cikin tafsirin suratul Nisa. A nan gurin mun karanta shi, a nan gurin. Sannan kuma lokacin da waɗansu malamai suka je suka kai karanmu, fadan mai martaba sarkin Kano, Allah ya ja zamaninsa. aka ji aka kai karan mu, aka ce Ja'far ya ce Allah na sama, yayi wane ne, yayi waye, aka ji aka tara mu da su, muka je suka taru, ba abin da ta fi shi sai tafsirin Qurtubi. Aka ce ka ce kaza, ka ce kaza, na ce kun zalunce ni, ni ba ni na ce kamata yi ku ce na ce an ce, na ce, na ce an ce Allah na sama, Allah ya faɗa, manzon Allah ya faɗa, malamai sun faɗa. Sai na buɗo littafin sai na karanta, na ce ko dai ya zanto cewa mai littafin ya kuskure, ko kuma ni na karanta larabcin ba daidai ba, in na yi larabcin ba daidai ba sai a faɗa mu, in kuma na yi kuskure kuma sai a faɗa mu, in kuma mai littafin ne ya kuskure to kuma sai a faɗa, don a daina kawo littafin Najeriya ana sayarwa. A fadan mai martaba sarkin Kano, a gaban wamban Kano, wallahi tallahi haka aka yi. A lokacin me zai faru, sai wani malami ya tashi, ba zan faɗi sunan shi ba don karan masa fallasa, sai ya tashi ya ce a to yanzu kun gani shi an ji an faɗa masa, ya shirya ya yi nazari, mu ba a faɗa mana ba, to mu ba mu yadda ba. Wai an faɗa mun, wai na shirya na yi nazari, wai su ba a faɗa masa ba suka shirya da wuri, da haka ba su kimsa ba. Wallahi lokacin nan ga wakili daga gidan rediyon Kano, ga wakili daga CTV, suka kwace kaset din na rediyo Kano da na CTV, suka hana a AR din sa mutane su gani. Wallahi tallahi haka akai, duk suna dare, ba ɗaya daga cikin su da ya mutu, mutanen da yake magana akan su. Mai martaba sarkin Kano na nan da ransa, Allah jaza zamanin sa, Allah albarkaci zuriyar sa, Allah gyara bayan sa. Wamban Kano na nan da rai, a gaban sa akai, shi sarkin Kano ya wakilta. Amma ka gani, sai a zo a tayar da rigima, a ce wai zamu tayar da hankali. Shekara goma inda zamu tayar da hankali, da yanzu Maiduguri bata yi mu tsaye ba, da yanzu Kano bata yi mu tsaye ba. Amma sai wani je kai kara gidan gwamnati, wai za su tayar da hankali. Nan lokacin Ibrahim Dada suka je suka kai kara, nan lokacin General Abacha suka je suka kai kara, wai za a tayar da hankali. Hankalin wa aka tayar? Su ne hankalin su ya tashi tunda ba su da gaskiya. Eh, za a tashi hankalin wanda bai da gaskiya, ko shakka babu, tunda ya boye yana nuku-nuku kuma an faɗa, kaga dole hankalinsa zai tashi. Wallahi abinda aka yi kenan, suka boye kaset din suka ki yadda jama'a su gani. To shikenan muka ce ayyo da gobe za ta yi halinta, karatu ne ana nan dai ana yi. Mu dai duk abin da muka faɗa za mu ce ga littafi, yanzu ba ga littafi bane ba, Mukhtasar al-Ulu lil Ali al-Ghaffar na Shamsuddin al-Zahabi, wanda an yadda mutanen nan guda uku sune rukunin hadisi. Idan aka ce Shamsuddin al-Zahabi, idan aka ce al-Imam al-Mizzi, idan aka ce al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, ba wanda zai ce wannan jahilai ne a duniyar hadisi. Duk wanda zai bincike akan ilimin hadisi sai ya koma littattafan waɗannan malaman, a kowace jami'a, a kowane zaure, a kowane loko a duniya. Ina fata mun fahimta. To ku yi hakuri, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin, lalle ubangiji ta'ala baya son masu ta'addanci. Wala tufsidu fil ardi,
la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a.
Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kada ku yi barna a ban kasa bayan an inganta ta, bayan an gyara ita kasa din. Waɗansu malamai suka fassara cewa yana daga cikin barna a ban kasa mutum ya rufe rijiyoyi ya cike su bayan an tona rijiya, jama'a na amfanuwa da ruwan ka je ka cike, ko ka sanya najasa a ciki, ko ka sanya wani chemical da zai bata ruwan a ciki, wannan fasadi fil ardi kenan. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kar ka yi barna a ban kasa bayan an gyara ta. Ha kuma lalata cinnawa kayan amfanin gona wuta, wannan barna a ban kasa ne. Haka kuma cinnawa kayan gwamnati wuta, wannan ma yana daga cikin fasadi a ban kasa, mutum ya cinna wani abu da sunan zanga-zanga. Domin idan mai mulki ya maka laifi, wannan kai da shi ne, amma lokacin da ka kona wata ma'aikata ta gwamnati, wannan kuma jama'ar ƙasa ka cuta, dan daga cikin kuɗinsu ne za a ɗauka kuma a gyara. Shi wannan mai mulkin bai yi hasara ko ta titin kwabo ba. Ha kuma lokacin da mutum zai zo ya kona daji, wannan ma fasadi fil ard ne. Dai idan ka kona daji, ka kona abincin dabbobi, ka kona yadda za a sami yanayi mai kyau, ka gurɓata yanayi gaba ɗaya, ka yi barazana da environment ɗin mutane, wanda wannan shi ma na daga cikin al-fasad fil ard. Allah ce la tufsidu fil ard, kar ku lalata ƙasa ba'da islahiha, bayan an riga an gyara ta. Waɗansu malamai suka ce na daga cikin fasadi a ban ƙasa fasadi ta janibin addini. Ubangiji ta'ala ya halicci mutane kan fitra mai kyau, sai ka zo ka sunnanta mutane wata barna, ko ka kawo mutane wata bid'a, ko ka kawo wata barna da za ta yadu a tsakankanin jama'a sakamakon kai ne ka kawo ta, kamar gidajen sinima, kamar gidajen kallon bidiyo da ke lalata tarbiyyar yara ƙanana. Duk wannan yana daga cikin fasadi a ban ƙasa. Gidajen sinima da ke lalata tarbiyyar yara shi ma yana daga cikin fasadi a ban ƙasa. Haka rubuce-rubuce na Nobel, sawa'un na Turanci ko na Hausa, wanda suke ɗauke da salon tarbiyya, salon soyayya, wanda ke wargaza tsarin tarbiyyarmu, ya ci karo da al'adunmu, ya ci karo da koyarwar addininmu, wannan duk fasadi ne a ban ƙasa bayan an gyara ƙasa. Ha kuma fina-finai da za a shirya, wanda suka ci karo da koyarwar addini, suka ci karo da kyakkyawan ɗabi'a, to wannan duk yana daga cikin ɓarna a ban ƙasa bayan an gyara ƙasa. Dukkan dai abin da ba zai kawo gyaran mutane ba ta fuskar addini da ta fuskar cigaban ƙasa, yinsa ya zama fasadi a ban ƙasa. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a, ku bautawa Allah khawfan, kuna masu jin tsoron azabarsa, wa tama'an, kuna masu kwaɗayin ladansa, inna rahmatullahi qariban minal muhsinin, lalle rahmar Ubangiji qaribun, a kusa take, minal muhsinin, daga masu ihsani. A nan malamai suka ce akwai tambaya, dan me aka ce rahama sai kuma aka ce qaribun? Lafazin rahamatu muzakkar ne ko mu'annas? Mu'annas ne. To ba sai a ce ba qaribatun minal muhsinin, amma sai aka ce qaribun minal muhsinin, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. To me yasa aka ce haka? Malamai sun bada amsa daban-daban, amsa ɗai-ɗai-ɗai har guda goma, amma zan faɗi waɗanda su suka fi zowa kusa. Amsa ta farko da suke bayarwa, suka ce lafazin rahama a nan gurin ma'anarsa shine gufran, gufran kuma muzakkar ne. To tunda ma'anarsa gufran, wal gufran muzakkar, kaga kenan sai a ce qaribun minal muhsinin kenan. Rahmatullahi bi ma'ana gufranullahi kenan, rahmar Ubangiji ma'ana gafararsa kenan, kusa yake ko kusa take ma'ana minal muhsinin, daga bayi masu ihsani. Waɗansu malaman suka ce lafazin qarib ala wazni fa'il, wannan wazanin mimma yastawi fihi almuzakkar wal mu'annas, da muzakkar da mu'annas duk ɗaya ne a cikin sa. Akan ce qarib ana nufin namiji, akan ce qarib ana nufin mace, wannan shi ma ya halatta. Waɗansu kuma suka ce a'a, akwai bambanci ne tsakanin al-qurbu na an-nasab da kuma qurbul masafa. Qurbun nasabi da qurbul masafa, me ake nufi da qurbun nasabi? Kusanci na dangantaka, da kuma qurbul masafa kusanci na tazara, kusanci na rata, kusanci na dangantaka. Kamar ka ce wance makusanciyata ce, ya ta ce, ƙanwata ce, ƙanwar mahaifiyata ce, to wannan dole ka kawo ta uta anis. An gane ko? Ka ce hindun qaribati, dole ka kawo ta uta anis. Amma idan ka kawo qarib kana nufin qurbul masafa, kusanci na rata, dab da ni take, kusa da ni take ta fuskar gida, kusa da ni take ta fuskar shekaru, ta fuskar zamani, to wannan qurbul masafa kenan. In ka ga dama ka iya kawo ta utanis, in ka ga dama ka iya cire ta utanis, ba sai ka kawo ta ba. Ina fata za mu tsaya a nan wurin gobe, sai mu tashi a kai, sai mu daura akan abin da ya biyo baya. Gobe da safe idan Allah ya kai mu, akwai lacca da za a yi a nan masallacin wadda ta shafi mata. Taken lacciyar shine as-sabru alal bala, wato hakuri akan bala'a-bala'ai da Allah ke jarraban bayi da shi. Za a yi ta karfe 10 na safe a nan masallacin Alhaji Muhammad Indimi, ta shafi mata kadai. Allah ba da ikon halarta. Wassalamu alaikum.